بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta’ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 14 ga watan Zulhajj, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444, wanda ya daidai da 2 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na 33 a cikin wannan littafi na La tahzan wallahu rabbuk, wallafar malama Shekatu bintu Muhammad al-Qasim, Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi, daga nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a cikin garin Bauchi. A satin da ya wuce mun shiga ɓangare na kusa da ƙarshe a cikin wannan littafi, wanda shi ne ɓangaren da malama ta masa take da La hazana fil janna ko La huzna fil janna. Mutum ya fahimci cewa lallai tabbas babu baƙin ciki a gidan aljanna. A nuna mana cewa, kamar yadda muka kakkaranta a baya, cewa in mutum yana rayuwa a duniya, duk yadda wajen ya kauce ma abubuwa marasa daɗi su same shi, dole sai sun same shi. Abinda ake so shine kar ya bari wannan yayi tasiri wajen ya hana shi aikata wani abu a rayuwarsa. To, saboda haka, in ma wasu abubuwa sun samu mutum, to kar ya shiga damuwa, kar ya shiga baƙin ciki, kar hankalinsa ya tashi ya tuna cewa a aljanna babu baƙin ciki, a aljanna babu damuwa. Wanda mun karanta wani ɓangare daga cikin shi wannan babin, mun ji bayani da malama ta kawo mana akan a waliyan Allah da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ke sa mala’iku suna musu albishir tun a lokacin karɓar rayukansu har zuwa kuma wato filin tashin alƙiyama. Ta inda za mu tashi a kai shi ne, malama ta ce, wa idha dakhala almu'minuna aljannata, idan aka wayi gari yau mu'minai sun shiga aljanna, yahmaduna Allah ala idhabil huzni anhum, za su gode ma Allah bisa ga yanda Allah ya tafiyar musu da baƙin ciki. Za su yi ma Allah godiya idan mu'minai suka samu kansu a gidan aljanna. Daga cikin abin da za su yi ma Allah jinjina da godiya a kai shi ne, za su gode ma Allah cewa ya tafiyar musu da dukkanin baƙin ciki. Dukkanin wata damuwa ta ƙare yanzu, matsaloli sun ƙare, duk wani abin da ke sa mutum a cikin baƙin ciki ko damuwa a duniya, yau babu shi. Babu shi yau. ba a cewa kawo kudin cefane ba a cewa buhun shinkafa ya kare ba a cewa kayan miya ya kare ba a cewa mai da magi sun kare ba a ce an koro yara a biya musu kudin makaranta babu bani kaza babu bani kaza duka duk wannan bakin ciki da damuwa duka sun kare Allah ta'ala yana cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan ɗan aljanna za su ce jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tafiyar mana da bakin ciki ya tafiyar mana da dukkanin damuwa la yamassuna inna rabbana lallai ubangijinmu laghafurun mai gafara ne shakur mai godiya ne wanda in ka nemi yafiyansa zai yafe maka hakanan kuma in kai masa aikin alkhairi wato ka bauta masa kai masa biyayya to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka mu'amala irin mu'amalan nagode mu'amala irin ta nagode Allah zai yi maka mu'amala mai kyau allazi ahallana daral muqamati min fadlihi Allah nan shine wanda ya saukar da mu a gidan zama gidan dawwama gidan zama dindindin min fadlihi daga cikin falalansa la yamassuna fiha nasab wahala ba ta shafar mu a gidan aljanna ba mu gamuwa da duk wani wahala wala yamassuna fiha lughub sannan kuma kasawa ko gajiya ko gazawa ba ta shafar mu a gidan aljanna duk sun kare malama sai ta ce lamma tamma na'imuhum lokacin da ni'imomin ƴan aljanna ya cika ni'ima ta cika aka ce yau ga su a gidan aljanna wa kamulat ladzatuhum duk wani jin daɗi nasu ya cika tam yau ga su a gidan aljanna qalu ƴan aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tafiyar mana da dukkanin bakin ciki wa hadha yushmilu kullu huzni wannan ya shafi duk wani bakin ciki mana duk wata damuwa da duk wani bakin ciki da mutun ya shiga aljanna to ƙarshen ta yazo shikenan an isa ƙarshe ajalin ta yazo fala hazana yu'ridu lahum bisababi naqsin fi jamalihi babu wani bakin ciki da zai bijiro ma ƴan aljanna wai saboda wata naƙasa a kyawunsu wala fi ta'amihim ko a samu naƙasa a abincinsu wannan yasa su yi bakin ciki wala sharabihim hakanan kuma a wajen abin shansu ba za a samu naƙasa ko tawaya ba ballantana su yi bakin ciki wala fi ladzatihim hakanan kuma duk wani abin jin daɗinsu ba za a samu naƙasa ko tawaya ba ballantana har su shiga damuwa ko su yi bakin ciki wala fi ajsadihim hakanan kuma a gangan jikinsu babu naƙasa babu ciwon kai babu masassara babu zazzabi babu ciwon ciki duk wa'annan babu su wala fi dawami lubthihim hakanan kuma ba za su samu naƙasa wajen dawwamansu a gidan aljanna ba babu dan da za a ce mutum ya shiga aljanna a ce an bashi notice nan da sati biyu tattara kayansa ya fita duk wanda ya shiga aljanna to ya riga ya shiga kenan wuta ce jahannama Allah cikin falalansa ya ba da dama wanda ya shiga yana da imani da aiki nagari ba mamaki yayi wasu ƴan zunubai da Allah tabaraka wa ta'ala cikin ganin damansa da rahamansa da falalansa da adalcinsa bai ga dama ya yafe masa ba sai ya dan masa azaba daga sai a shigar da shi wuta ayi masa azaba gurgudan abin da yazo da shi na jarima daga ƙarshe kuma a fito da shi a kai shi aljanna amma aljanna duk wanda ya shiga to ya riga ya shiga kenan babu ranan fitowa babu ranan fitowa Allah ya sa mu cikin ƴan aljanna fahum fi na'imin su ƴan aljanna suna cikin ni'imomi ma yarawna alaihi mazidan wa huwa fi tazdidin fi tazayidin abadal abad Allahu akbar ƴan aljanna suna cikin wata ni'iman da ba su ganin cewa akwai wata ni'iman da tafi wannan mana ba su ganin cewa akwai wata ni'iman da in an kara ta akwai wani abun da za a kara musu na ni'ima sama da wannan amma kullun cikin ni'iman suna cikin ni'iman tana cikin karuwa ne abadal abad abadal abad har zuwa har abada. Su suna ganin cewa sun kure ni'ima, ni'ima ta kai ƙarshe tunda aka shiga aljanna. Suna ganin babu wata ni'ima da za ta zama doriya ko ƙari akan wannan ni'imar, amma kullun ni'imar tana cikin karuwa. Don haka Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, wanda suka kyautata suna da ƙari, suna da kyakkyawa har da ƙari, suna da abin da suka ga dama a gidan aljanna, kuma mu muna da ƙari daga wajenmu, inji Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan ɗan aljanna sun shiga aljanna, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai tambaye su ya ce da su hal raditu, shin kun yadda, kun gamsu, kun yadda da wannan masaukin da aka sauke ku? Qalu wa malana la narda ya rab wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, sai Allah me zai hana mu yalda bayan kuwa ka ba mu abinda baka ba da yawa daga cikin halittunka ba? Allah sai ya ce turiduna shay'an azidukum, Allah zai ce kuna so in kara muku wani abu? Yan aljanna sai su ce wa ayyu shay'in afdalu min hadha ya rab, ya Allah, ya Ubangiji, menene kuma yafi wannan falala? Yanzu wannan din ma akwai wani abin da za a iya kara mana, menene shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayakshiful hijab, Allah sai yayi hijabin da ke tsakaninsu da shi, wanda ya hana su ganin sa, sai Allah ya bayyana, yan aljanna sai su ga Ubangijinsu. Manzo Allah sai ya ce fama u shay'an ahabba ilaihim min an-nazr ila rabbihim azza wa jalla, ba a ba su wani abu a gidan aljanna wanda ya fi soyuwa gare su ba sama da ganin Ubangiji. Daka mutum na cikin ni'imar aljanna, na cikin jin daɗin aljanna, idan Ubangiji ya bayyana sai ga cewa ganin Allah ɗin ya fi aljannan daɗi, ganin Allah ya fi aljannan daɗi. Saboda haka ni'imar ta ƙaru, ni'imar ta ƙaru. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kuma sai ya ce musu uhilla alaikum ridwani, uhillu alaikum ridwani fala askhadu alaikum ba'dahu abada, yaldana ta tabbata akan ku har abada ba zan sake fushi da ku ba. To yardan Allah sai su ga yafi ganin Allah daɗi, yafi ganin Allah daɗi. Da haka kullun ni'ima tana cikin karuwa. Karshe ma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna, idza sara ahlul jannati ila aljanna wa sara ahlun nari ila an-nar, in aljanna suka shiga aljanna, in wuta suka shiga wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utiya bil maut, Allah zai sa a je a dauko mutuwa a zo da ita. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, a sanya ta tsakanin wuta da aljanna. Thumma yuzbah, sai a yanka mutuwa. Idan aka yanka ta fayunadi munadi, sai mai kira ya kira ya ce ya ahlal janna la maut, ya ku ɗan aljanna ba mutuwa. Dama duk mutumin da yake cikin ni'ima me yake tsoro? Yana tsoron mutuwa. Sai ya ce to mutuwar babu ita. Kana cikin duniya, Allah ya baka arziki, ya baka kuɗi, sai ya ce kar ka yi facaka da dukiya, kar dukiya ta ruɗe ka, kar ni'iman duniya ta ruɗe ka, saboda me? Akwai mutuwa. Daga mutuwa sai ta taka maka burki akan abubuwa da yawa. Yau sai ya ce ga mutuwar an yanka ta, ita kanta mutuwar ta mutu. Wa ya ahlan nar la maut, Allah mai kiran nan sai ya ce ya ku ƴan wuta, kun ga mutuwa an yanka ta. Da haka ba mutuwa, maganar mutuwa ta ƙare, an gama mutuwa. Da haka dama abin da suke fata shine suna ce ya maliku yaqdi alaina rabbuk, suna ce maliku mai gadin wuta, da Allah ka kira mana Ubangijinka ya gama da mu, ko mu mutu kowa ya huta, a mutu a huta, ce a mutu a huta. Amma sai ce musu innakum makithun, ai za ku ci gaba da zama a wuta ne, ba maganar mutuwa. Daka ce la maut, manzo Allah sai ce فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم إن الجنة سيسكارا فرنشكي أكم وندسكي تكعدا ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنه إن متكما سيسكارا بكينشكي أكم بكينشكي ندسكي تكي الله أكبر لك إن الجنة سنغني ينزو نئما تاغم تكابا متوى ɗan wuta kuma suna ganin bala'i ya gama tattaruwa in aka ce ba mutuwa Allah ya kiyaye Allah ya sanya mu cikin aljanna dan haka ni'iman tana karuwa ne kullun dan haka sai su ce inna rabbana laghafurun lallai ubangijin mai gafara ne halsu ghafara lana zallat yanda ya gafarta mana duk wata zamiyan da muka yi da duk wani abin da muka masa na zunubai ya yafe mana ya kauda kai kuma ya ba mu aljanna shakurun ubangijinmu mai godiya ne qabila minnal hasanat ya karba kyawawan ayyukanmu wa dha'afaha kuma ya ninninka mana muka yi sadaka da naira 50 ya karba kuma ya ninkata sadaka da naira kaza ya karba ya ninkata muka yi sallah ya karba sallan ya ninninka mana lada inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana ai anzalana nuzula hululin wastiqrar Allah ubangijinmu shine wanda ya saukar da mu a masaukin zama da dawama babu karewa la nuzula ma'barin wa'tiba ba zama bane wanda zaka zauna daga baya kuma ka ketare ba wato ba zama bane da zaka zauna kuma ka tashi mun shigo cikin aljanna babu ranan wucewa wannan yana daga cikin na kasan da duk wata ni'imar duniya take da shi shine duk yadda mutum yake cikin daula yake cikin ni'imar duniya yana tsoron karewanta duk yadda mutum yake cikin daula duk yadda mutum yake cikin ni'ima to yana tsoron karewar wannan ni'imar wannan shi yasa yadda mutum yake tsoron karewar duk wata ni'imar da yake ciki shi yasa duk yadda mutum ya kai ga arzikinsa da dukiyarsa zaka cewa yakan ji maransa cewa zama bai same shi ba bai gama neman kuɗi ba har abada yana neman kuɗi saboda yana tsoron katta kare amma ni'imar aljanna fa bata da wannan na kasar دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة والدار التي يرغب في المقامة فيها جدن الجنة اتتي جدن دا أكي دوما أتكنتا كما اتتي جدن دا متن يكي قرأين يدوما أتكي جدن دوما أتكي كما ينا قرأين يدوما أتكي وانا شيني بمبانچن متدى الجنة duk wanda aka ce dan wuta ne khalidina fiha abada baya son zama a ciki yana fatan ya fita yana fatan ya bar gidan amma gidan aljanna mutun zai dawoma a ciki kuma har a zuciyansa dama yana kwadayin dawoma a ciki yana son zama a wannan gidan likasarati khairatiha saboda yawan alkhairan da ke cikin gidan aljanna watawali musirratiha da kuma ababen farin ciki da faranta rai wanda suke bibiyan juna daga wannan sai wannan wazawali kuduratiha da kuma yadda duk wani abun bakin ciki da damuwa aka gusar da shi daga gidan aljanna wazalikal ihlal wannan zaman da saukan da muka yi a gidan aljanna da zamu zauna a ciki min fadlihi daga cikin falalan Allah ne alaina falalan da Allah ya mana wa karamihi da karancin Allah la bi a'malina ba ayyukanmu bane suka ja mana falawla fadluhu ba dun falalan Allah ba lama wasalla ila ma wasalla ilayhi da ba mu kai da ba mu riski abinda muka riska ba dun falalan Allah ba hadisi ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yunji احد منكم عمله من النار ولا يدخله الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم باب وني اتيكنكو وندا ايوكانسا زاسو تسيرتر دشي daga wuta ko ayyukansa shigar dashi aljanna ace wai wannan tsabaragen ayyukansa ne suka sa Allah subhanahu wataala ya tsiratar da shi daga wuta ko kuma suka sa Allah tabaraka wataala ya shigar da shi aljanna babu wannan domin duk ayyukan da mutun yayi duk ayyukan da mutun yayi to babu shakka ayyukan ba su kai Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadithin lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum a cikin ku wanda wai ayyukansa za su shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sahabbai suka ce har kai ma ya manzon Allah qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala ana koda ni din ma ayyuka na basu kai su bani aljanna ba illa an yataqammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl sai in Allah ya lullube ni da rahama daga gare shi da kuma falala Allah ka lullube mu da rahamarka da falalanka لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهو واتو سكتي ان الجنه سكتي wannan aljannan da muke ciki muna cikin gida ne da wahala ba ta shafar mu sannan kuma gajiya ko kasawa ko gazawa ba ta shafar mu ay la fil abdani wala fil qalbi wal quwa ko a gangan jikinmu ko a zuciyarmu babu yanda za a yi wata cuta ta safe mu na cikin aljanna nas'alullaha ta'ala an nakuna min ahliha bi karamihi wa fadlihi malama ta ce muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin ƴan aljanna da karamcinsa da falalansa to wannan shine bayanin da malama ta kawo akan abin da ya shafi aljanna da kuma farin ciki da ke cikin gidan aljanna da kuma bayanin cewa mu san da cewa babu bakin ciki babu damuwa babu tashin hankali a cikin gidan aljanna abu na karshe shine al-khatima shine cika mako kenan cikewa karkarewa kenan wa fi khatimatil mudaf ayyuha al-hazin malama tace a wannan cika mako din na wannan littafin da na rubuta da wannan wato abin da yake zagayowa al-mudaf ayyuhal hazin ya kai wanda kake cikin bakin ciki kake cikin damuwa wasiyati laka ga wata wasiyyan da nake so na maka la tahzan kar kai bakin ciki wallahu rabbuk bayan kuma Allah ne ubangijinka ba bakin ciki fa innahu la hazana ku la huzna ma Allahi abada domin duk wanda yake tare da Allah to har abada ba zai bakin ciki ba har abada ba zai tabi ba fa idha dahamaka alhuznu fasta'id billahi min idan bakin ciki ya mamaye ka bakin ciki ya damke ka in wani abu na bakin ciki ya dake ka to ka nemi tsarin Allah daga gare shi ka nemi Allah ya kare ka wa khaffif huznak ka sauƙaƙa bakin cikinka ka sassauta makanka bi annama asabaka min almihani lu'fan billahi lu'fan min Allah bika domin duk abin da ya same ka na damuwa ko na bakin ciki to tausayi ne daga wajen Allah Allah yana tausayin ka ne li yasuqaka ila kamalin na'im saboda Allah yana so wato ya raka ka ko ya tura ka zuwa ga cikakkiyar ni'ima daga duk abin da ya same ka to ka sani cewa a sha'anin Allah babu sharri sai dai kai a idonka ka dinga kallon abin a matsayin sharri amma in dai kana tare da Allah to babu sharri a sha'anin Ubangiji duk abin da kaga Allah yayi alkhairi ne alheri ne kai ne a idonka kake hangen cewa wannan abin da nake so kawai in same shi kawai shine alheri. Babu mamaki ba haka bane. Babu mamaki abinda baka so din kuma anan alheri yake. Fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira. Allah ya ce ba mamaki ya zama kun ki wani abu ba kwa son shi ko kadan. Amma Allah ya tara alheri masu yawa a ciki. Fa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Allah ya ce ba mamaki zama akwai abin da kuna so amma sharri ne gare ku, akwai abin da kuma ba kwa so amma shine alheri. Saboda me? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Saboda Allah shi ya san alheri da sharri, ku kuma ba ku sani ba, ku ba ku sani ba. Saboda haka ku kawai kuna hukunci ne bisa zahiri da kuma hadiri, mana abin da yake faruwa a yanzu ba ku san menene batini ba, menene kuma mustakabali ba, ba ku san me ya buye ba, ba ku san kuma me zai faru nan gaba ba, ba ku san me zai je dawo ba. Daga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa idan kaga kana so kai aikin alheri, in ka san cewa wannan aikin zai amfane ka, to ka zage dantse ka yi shi da kyau. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, ka kwadaitu wajen aikata abin da zai amfane ka, ka kuma nemi agajin Allah. Amma sai ya ce wa in asabaka shay, in wani abin da baka so ba ya same ka, ko wani abin da ka so ya faru ya sibice, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza, karka ce kai ina ma da nayi kaza nayi kaza da yanzu kaza ya faru. A'a, manzo Allah ya ce walakin qul, abinda zaka ce shine قدر الله وما شاء فعل. الله شي ya kaddara kuma abinda Allah ya ga dawa shike faduwa. Yace fa inna law, domin fadin da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza, taftahu amala shaytan, ina bude kofar aikin shaytan. Yanzun nan shaytan zai samu isa zuwa gare ka. Saboda haka ba al-sabin da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza. Daka duk abin da ya samu mutum na damuwa, to ya tuna rahmar Allah ce. Rahma ce ta Allah, falala ce ta Allah. Domin mutane su suke dima kansu. Shi Allah in ya tashi tsara abu ya faru, ko ya maka dadi ko kar ya maka dadi, zai faru. Zai faru. Ko kana so ko baka so, zai faru. Saboda haka baka da wata dabarar da zaka kauce makaddaran Allah. Abinda kawai kake da dabarar shine yaya zaka tunkari kaddaran, in ta riga ta iso yaya zaka jure mata, amma ka kauce mata, ka bijire mata, ka baude, bata same ka ba, bade yuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zana masahabbansa wani layi cycle babba, ya zana wani cycle a tsakiya, sannan ya zana wasu arrows suna tunkarin wannan cycle din da ke tsakiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan babban layin da ku ga na zagaye ita ce rayuwar duniya gaba daya, wannan karamin da ku ga nayi a ciki a tsake shine dan adam, wannan arrowsin da ku ga na zana suna tunkarin sa sune al-awarid, matsalolin rayuwa kenan, sune matsalolin rayuwa. Yace in akhba'aka hadha nahashaka hadha wa in akhba'aka hadha nahashaka hadha, in ka kubuce ma wannan to wannan sai cike ka, in ka kubuce ma wancan wancan sai cike ka. Amma kuma ka sani ma asabaka lam yakul liyukhdi'ak, duk abin da kaga ya same ka dama ba a rubuta shi cewa zai kubuce maka ba. Wa ma akhba'aka lam yakul liyusiba, duk abin da kaga ya kubuce maka bai same ka ba, to dama ba a yi dan ya same ka ba. Shi yasa kar ma ka ce da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza, ko kayi kaza din duk aikin manzo ne. Saboda Allah bai kaddara cewa abin da kake tsammanin ya faru zai faru. Ita duniya da muka gani da kake ganinta baiwar Allah ce, kuma umarnin Allah take bi ba umarninka ba. Saboda haka abinda Allah ya gaya mata ta yi, yanda Allah ya tsara ta, haka take tafiya, bayan da ka tsara ba. Bayan da ka tsara ba.
daga ita duniyar ma'amura ce umarni aka bata a ce yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza daga yadda aka bata umarnin nan to haka za ta amsa umarni yayi ma in duniyar dadi ko bai musu dadi ba haka zai faru haka nan dai haka zai faru daga shi yasa Allah ya tsara rayuwa wata nan ka ganka kana cikin bakin ciki hankalinka ya tashi ranka a bace kana cikin damuwa in kaga wani shi kuma lokacin sannan Allah ya sako masa da abin farin ciki sai ka dinga jin haushinka ka kana jin haushinsa kamar yana jin dadin bakin cikin da kake ciki alhalin ba haka bane faifayin rayuwanku daban-daban yanzu a lokacinsa lokacin farin ciki ne kai a wajenka lokacin bakin ciki ne wata ran kuma za ka kai ne mai dariya shi kuma shi ne mai bakin ciki fatilkal ayyam nudawiluha bainan nas Allah ya ce wayannan kwanakin muna jujjuya su tsakanin mutane yau wata ran yayi wayan wani yayi dariya gobe ya kuka yau wancan yayi dariya gobe ya kuka haka ake rayuwa la tahzan wallahu rabbuk kar kai bakin ciki bayan Allah ne ubangijinka qul bi lisanika wa qalbika ka fadi da harshenka da kuma zuciyarka ma'ana ka fada da harshe kuma ya zama zuciyarka ta yadda cewa raditu billahi rabba ka ce na yadda da Allah ubangiji ridan bi rububiyyatillah na yarda Allah shine yake da rububiyya shine wanda yake jujjuya al'amarin bayinsa yanda ya ga dama shine al-mudabbiru bi ahwali ibadihi haythu sha'a shine wanda yake jujjuya al'amuran bayinsa da yanayin bayinsa irin yanda ya so irin yanda ya ga dama ridan bi uluhiyyatihi na yarda da uluhiyar Allah shine shi kadai cancanta a bauta masa daga shi kadai zan bauta muwa shi kadai zan nemi taimakon sa ridan bi qada'ihi wa qadarihi na yarda da abinda Allah ya zartas na yarda da hukuncin Allah na yarda da duk abinda Allah ya kaddara famar radiya billahi rabba duk wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji radiyallahu lahu abdan shi kuma Allah zai yarda da shi a matsayin bawa in har kai da Allah ne ubangijinka to Allah sai ya dada kai a matsayin muka na bawansa kaga kenan wanda Allah tabaraka wataala ya jarrabe shi ya koma yana raki yana korafi to babu shakka wannan akwai na kasa a cikin imanin sa da kaddara dan Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a dan adam an halicce shi yana da wato halu'an ay shadidul bukhl an adam yana da tsananin rowa idza massahu sharru jazua in sharri ya same shi to kowa sai ya sani hankalin kowa sai ya tashi saboda wani abu ya same shi na shari amma wa idza massahu alkhairu manu'a in alkhairu ya same shi sai zama mai kankamu sai zama maruwaci amma in sharri ya same shi kowa sai ya sani yayi ya dinga raki kenan to Allah bai san me wannan dabi'ar Allah bai san me wannan dabi'ar Allah yana so in ya jarabe ka kai hakuri in ya baka ka gode masa haka manzo Allah ya faɗa ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair akwai abun burgewa akwai abun ban sha'awa akwai abin ban mamaki akan al'amarin mu'mini al'amarin mu'mini gaba ɗaya alheri sai ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda ke samun wannan in ba mumini ba yaya mumini yake rayuwarsa in asabatu sarra'u shaka in abin farin ciki ya same shi sai ka ji ya ce alhamdulillah sai ya godiya ma Allah fa kana khairan lah wannan sai zama alheri a gare shi wa in asabatu darra in abin bakin ciki ya same shi cuta ta same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairan lah wannan sai zama alheri a gare shi saboda haka in ya gode Allah ya kara masa la in shakaltu la azidannaku in yayi hakuri Allah sai ya bashi lada babu lissafawa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab la tahzan wallahu rabbuk kar kai bakin ciki bayan Allah ne ubangijinka fa duniya lam tasfu lil anbiya'i wala lil mursalin duniya bata yi garau ta tafi da kyau ma annabawa da manzanni ba annabawan Allah ma da manzanni duniya bata musu yadda suke so ba, duniya bata tsayi musu a wanke fara tas fara kal, babu wani bakin ciki ba hatta annabawan Allah da manzanni. Ka zo cikin bayin Allah, in aka ce maka annabawa da manzanni an kai karshe wajen falala, an kai karshe wajen daraja. Walali khiyari ibadillahi salihin, haka nan kuma duniya bata taba yin daidai ma wani cikin bayin Allah salihai, mutanen alkhairi, mutanen kirki ba. Aturiduha an tasfuwa lak, kai ne kuma yanzu ka zo a karshen zamani kake son duniya ta maka yanda kake so? Kaga ba zai yi ba. La tahzanu wallahu rabbuk, kar kai bakin ciki, bayan Allah ne ubangijinka. Fa dunya qasira, rayuwar duniyar nan takaitacciya ce. Fala tuqassirha bil ahzan, kar ka ƙara takaita ta da yawan bakin ciki, yawan damuwa, wal humu, da yawan damuwa. Fa yatakaddaru haluka wa yastawhishu qalbaka, sai zama yanayinka yayi kunci, kashi kana rayuwa cikin damuwa, zuciyarka ta zama ta bushe, ta kekashi, sai ka shiga damuwa. La tahzan wallahu rabbuk, kar kai bakin ciki, bayan Allah ne ubangijinka. Hayatuka, hayatuka tabi' afkaraka, rayuwarkan nan tana saida tunaninka ne, tana saida tunaninka ne. Fama tazra'uhu fi aqlika tahsiluhu fi hayatika, duk abinda ka shuka a hankalinka shi zaka girba a rayuwarka, abinda ka shuka a kwakwalwanka shi zaka girba a cikin rayuwarka. Fala takun asiran li afkarika sayyi'a, kar ka zama kai ne mai tattara wato tunaninka munanan tunani. Faturiduka mawaqinal abadi washaqa, sai zama waɗannan tunani munana da kabari suka ɗaure ka, ka tattara su a zuciyarka, ƙarshe sai su kai ka a wajajen wato taɓewa da halaka. Wato abinda ka shuka a zuciyarka shi zaka girba a rayuwarka. In ka shuka alheri a zuciyarka, haka zaka yi ta ganin alheri, haka nan in ka shuka sharri, haka in ka shuka sharri. Dan haka mutum ya zama kullun zuciyarsa matattara ce ta alheri a kansa, ƴan uwansa, abokansa, iyalansa, al'ummarsa gaba daya. Kar mutum ya yadda zuciyarsa ta zama matattaran sharri, to yayi ta ganin sharri kenan a rayuwarsa. La tahzan wallahu rabbuk, kar kai bakin ciki, bayan Allah ne ubangijinka. Fa ajalatul hayati tasiru, motar rayuwa tafiya take yi, tana ci gaba da tafiya ne. Dahikta an bakaita, kayi dariya ko kayi kuka, ita ne tafiya take yi. Farihta am hazinta, kayi farin ciki ko kayi bakin ciki, wannan can ta matse maka, ita dai duniyar tafiya take yi. Fala tushki nafsaka bil humumi wal ahzan, kar ka halakar da kanka da yawan damuwa da yawan bakin ciki. Ai baka taba ganin wanda aka ce saboda yawan yana cikin damuwa kwanakinsa sun daina tafiya ba, ko din saboda yayi kwanaci ai kwanaki a cikin damuwa, a ce to wayannan kwanakin da yayi a cikin bakin ciki ba sa cikin lissafin kwanakinsa. Shi ajali bai san wannan ba, bai san wannan ba. In lokaci yayi kana cikin farin ciki ko kana cikin bakin ciki, wucewa za ka yi, kana dariya ko kana kuka za ka tafi, za ka tafi. La tahzan wallahu rabbuk, kar kai bakin ciki, bayan Allah ne ubangijinka. Ifrah bin ni'amin lati manna Allahu biha alayka, kai farin ciki da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka baiwanta. Washkurku alaiha, kai godiya ma Allah akan wannan ni'imar. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, Allah ya ce ka ce da falalan Allah da rahmar Allah, da haka Allah ya ce si farin ciki, si farin ciki, kowa ya farin ciki da rahmar Allah da falalan da Allah subhanahu wata'ala ya masa. La tahzan wallahu rabbuk, kar kai bakin ciki, bayan Allah ne ubangijinka. Ud'uhu liyajliya karbaka wa huznaka Muhammad ka roki Allah ya yaye maka damuwarka da bakin cikinka da duk wani abin da yake damunka na kunci da damuwa wa ahsinu dhanna bihi ka kyautata mu Allah ka to wa tafa'al ka dinga kullun kana tunanin alheri kullun fa rabbuka qadirun karim ubangijinka ya iko ne akan komai mai kuma karamci ne tabaraka wa ta'ala la tahzanu wallahu rabbuk kar kai bakin ciki bayan Allah ne ubangijinka kafkif dumu'ak ka takaita hawayenka ka tsaida hawayenka wanhab wastami' wastamti' bil haya ka nutsu ka shi komo cikin hankalinka ka ji dadin rayuwarka da Allah ya ajiye ka a matakin da kake to ka ji dadin rayuwarka a haka fa hiya hulwatun jamilatun bi ba'ati rabbika rayuwa tana da zaki tana da kyau matukar an surka ta da yi ma Allah biyayya matukar zaka yi ma ubangijinka biyayya wal qurbi minhu wal unsi bihi matukar kana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah kana ƙara samun kaunar Allah da soyayyar Allah wajaddi fil amal ka kyautata ayyukanka amalus salih ka kyautata ayyuka nagari ka dage sosai ka yi kokari ka zage dantse wajen yin aiki nagari hatta talqa rabbaka wa huwa radin anka har ya zama ka gamu da ubangijinka yana mai yarda da kai fatafuza bi jannatin sai zama ka samu rabautuwa da wata aljannan da arudu hassamawati wal ard fadin aljannan to fadin sama da kasa ne fadin aljannan fadin sama da kasa ne kamar yadda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tambayi Allah wanne ne wane ne mutum mafi karancin matsayi a gidan aljanna shine yace wanda Allah zai ce masa kana da duniya da ninkinta sau goma fadin duniya kaf ba Bauchi ba ba Arewa ba Najeriya ba ba Afirka ba duniya gaba daya ko zallan unguwannin nan namu Ibrahim Bako da kewaye gaba daya aka ce an hada maka wannan kwatas kwatas din da ninkin ta so goma ai ba karamin mai kudi bane kai kai ba karamin ba bane to a aljanna idan an tara wa mutum duniya da ninkin ta so goma to wannan shine karshen shiga aljanna talaka ne ana ganin shi wannan bayi da matsayi bayi da kudi bayi da arziki ina kuma ga mu yan farko insha Allah muna gaba gaban Allah yadda insha Allah la huzna fiha wala kadar a aljanna ba bakin ciki ba damuwa ba tashin hankali ba wahala wala ta'aba fiha wala dajar ba gajiya a cikin aljanna babu gajiya babu wahala ba tashin hankali babu gajiya duk wani abu ya kare ja'alana Allah wa iyyakum min sukanil janna da mu da ku duka Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su sauka gidan aljanna wa azala annal humum wal ahzan Allah ya gusar mana ya yaye mana dukkanin bakin ciki da damuwa innahu mujibud du'a lallai Allah mai karban addu'a ne wannan shine karshen wannan littafi malama tace tammal kitabu walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat littafi ya cika littafi ya kare yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda da ni'imansa ne kyawawan ayyuka suke cika kyawawan abubuwa suke tabbata wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ta'ala ya dadin salati da dadin tsira ga annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da iyalansa da sahabbansa wannan shine a karshen wannan littafi wanda muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu dama da iko muka karanta wannan littafi tun daga farko har ƙarshe harafi bayan harafi har muka iso zuwa ga wannan mataki a darussa guda 33 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daidai a ciki tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya bamu lada inda muka yi kusakurai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana duk inda muka yi daidai muna ƙara tabbatar da cewa rahama ce da kuma falala daga Allah ba iyawanmu ba, ba ƙwarewarmu ba, ba iliminmu ba, ba tunaninmu ba, ba kuma dabararmu ko basirarmu ba. Inda ko muka yi kuskure, wannan kuma zamiya ce daga shaitan da kuma daga gare mu. Rashin ƙwarewa, rashin iyawa, rashin bincike yanda ya dace. Ta haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala inda ya datar da mu da daidai, Allah ya ba mu lada. Inda kuma ya datar da mu, wato inda kuma ya zama cewa mun samu zamiya, Allah muna roƙonsa ya yafe mana, Allah ya gafarta mana. Allah ya ba mu ikon karantawa daidai nan gaba in mun tashi karantawa. Allah ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. Ita malama da ta rubuta wannan littafi, Allah ta'ala ya ƙara mana rayuwanta albarka, Allah ya sa ta gama da duniya lafiya, Allah ya sa ta yi kyakkyawan ƙarshe. Yanda muka karanta ababen da suka faranta mana rai a ciki, muna roƙon Allah ya faranta mata rai da gidan aljanna, Allah ya faranta mata rai duniya da lahira. Mu ma da muka karanta ababen farin ciki a ciki, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sada mu da su duniya da lahira. Allah ya faranta mana rai duniya da lahira. Duk wani abun da muke tsoro na tashin hankali da musiba duniya da lahira, Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu da kariyansa, Allah ya saka mana da alkhairi. Bayan godiya ma Allah ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Duk wanda baya gode ma mutane, to bari taba gode ma Allah ba. Da haka dole ne bayan godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala, yana daga cikin manhaji na ahlus sunna akwai raddul fadli ila ahlihi. Duk wanda ya maka wani abun alheri, to ka jinjina masa, nuna masa cewa yayi. Idan na ce wannan karatun da aka yi tun daga farko har zuwa ƙarshe ƙoƙarina ne ni kaɗai, babu shakka na faɗi ba daidai ba. Don haka dole ne mu yi jinjina da yabo ga masallaci da kuma kwamitin masallaci, musamman shi liman wanda a kullum yana tare da mu. Muna addu'a da shi da su baki ɗaya, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya biya su da gidan aljanna, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya su da gidan aljanna. Sannan sauran ƴan uwa da kuke zama ku saurare mu, musamman waɗanda a kullum in na zo ina ganin su suna nan, sun zama wato regular attendance, kullum suna nan, suna da regular attendance, saboda haka su ma muna yi musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri. Har da masu shawagi, wata ran a gansu, wata ran ba a gansu ba, ko da wucewa mutum ya zo ya saurari wata kalma ɗaya ya amfana, babu shakka mun samu ladansa, shi ma muna mishi addu'a, Allah ya saka mishi da alkhairi. Ko da speaker ne yake kai mishi zuwa gida, ya ji farin ciki da kuma wata kalma da ya amfana, shi ma muna mishi addu'a, Allah ya saka mishi da alkhairi. Allah ya biya su da gidan aljanna, ya biya mu da gidan aljanna baki ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi. Ɗan uwa waɗanda suke ƙoƙarin wajen ajiye kujera da tebul da kuma ɗaga shi bayan an tashi, su ma duka muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri, Allah ya biya su da gidan aljanna. Wanda na san cewa duk waɗannan in ba don su ba karatun ba zai yi ba, in ba don su ba da kuma in ba wato ba don falalan Allah da rahman Allah, sannan kuma da ƙoƙarin su ba karatun ba zai yi ba. Inda zan zo in samu ba kowa, kowa ya watse, karatun ba zai yi ba, dole ni ma in koma. Daka inda kwamitin masallaci sun so su babu matsala, duk yawan duk yanda muka taru karatun ba zai yi ba. Saboda haka shi duk ya kamata mu yi musu godiya, mu yi musu jinjina, da ku da su baki ɗaya duka Allah ya saka muku da alkhairi. Sannan waɗanda suke bibiyan mu suna sauraron karatun ta hanyar audio, ta hanyar kafafen zamani, su ma muna isar da saƙon gaisuwa gare su, domin galibi suna daga cikin waɗanda suke ƙara mun ƙarfin gwiwa. Saboda a mafiya yawan lokaci, ko da an tsallake sati ɗaya ko wani abu makamancin haka ba a yi karatu ba, to lai dinga samun saƙonni kenan. Ko kuma an yi karatu har an kai dare ba a tura ba, to saƙonni sun dinga isowa zuwa gare ni kenan. Da haka na san cewa wannan zai isa zuwa gare su, ma muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri, Allah su ma ya saka musu da alheri, ya biya su da gidan aljanna. Dukkanin mu baki ɗaya da sauran ƴan uwan musulmi duka muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alheri. Sannan kuma ina addu'a ga shi malam wanda shi ne ya fara kafa majalisin, daga baya kuma yayi handing over zuwa gare mu. Da haka shi ma muna masa addu'a, Allah ya saka mai da alheri. To abinda muka samu na lada, muna roƙon Allah ya bashi irinsa, Allah ya bashi kwatankwacin sa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara mana rayuwar mu albarka baki ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzata ad-din ya rabbal alamin ya dhal jalali wal ikram. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطل فليس وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت عالم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Allah muna roƙonka ka ƙara mu rayuwar mu albarka, Allah ka ƙara mu rayuwar mu daraja, Allah ka kare mu da kariyanka, ka tsare mu da tsarewanka, duk abin da ya dame mu na bakin ciki da damuwa duniya da lahira Allah muna kawo kuka zuwa gare ka. Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana, Allah ka kawar mana da damuwa, ka kawar mana da bakin ciki, talauci da fatara da masifa. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu, kasuwancin mu Allah ka ƙara mana albarka a cikin sa, arzikin mu Allah ka ƙara mana albarka a cikin sa. Allah muna roƙonka sanako'in mu Allah ka sa albarka a cikin sa, masu aikin office Allah ka albarkaci aikin su, Allah ka albarkaci albashin su, ka albarkaci ayyukan su, masu iyalai Allah ka yi iyalan su albarka, Allah ka yi matan su albarka, ka yi ƴaƴan su albarka, waɗanda ƴaƴan su suka fara kaucewa suka fara bauɗewa Allah ka shirya musu ƴaƴan su, Allah ka shirya mu ka shirya su, ka shirya mu ka shirya su. Masu neman aure cikin maza Allah ka ba su mata na gari masu tsoron Allah, masu neman aure cikin mata Allah ka hada su da mata na gari masu tsoron Allah, waɗanda ka riga ka hada su Allah ka tabbatar da alheri tsakanin su, waɗanda aka riga aka kulla magana Allah ka sa daura aure cikin alkhairi, Allah ka tabbatar da alkhairi tsakanin su, waɗanda ka ba su aure kuma suka yi aure Allah ka ba su zuriya ta gari, waɗanda suka yi aure babu haihuwa Allah ka ba su mai albarka, Allah ka ba su mai albarka, Allah ka ba su masu albarka, ka ba su waɗanda za su zama farin ciki da sanyin idanu a gare su. Allah ka ba mu dama da ikon da za mu yi aikin da za ka yarda da mu. Allah ka tausaya mana ka karɓi ayyukanmu, ka tausaya mana ka azulta mu da soyayyarka da ƙaunarka da yardanka ya Ubangiji. Duk wani aikin da za mu yi Allah ka tsare mu daga riya, ka tsare mu daga yi don a gani, ka tsare mu daga yi don a yaba. Allah ka sa kar mu kalli kowa yayin gabatar da ayyukanmu in ba kai ba. Allah ka sa kar mu kalli kowa yayin gabatar da ayyukanmu in ba kai ba. Allah ka ƙara haɗa kawunan mu, ka ƙara mana albarka. Ƙasashenmu na musulmai da garuruwan musulmai Allah ka ƙara tabbatar da aminci da zaman lafiya tsakaninsu. Allah ka ƙara tabbatar mana da aminci da zaman lafiya. Matsaloli da ake samu na tashin hankali a ƙasashen wasu daga cikin ƙasashen musulmai, Allah bayinka ne masu bauta maka, masu maka ibada, in an kashe su, in an karar da su, babu masu bauta maka a waɗannan wajaje. Ya Ubangiji, muna roƙonka Allah ka kawo musu aminci da kwanciyar hankali, Allah ka kawo musu aminci da kwanciyar hankali, Allah ka ƙara mana imani, ka ƙara mana arziki mai albarka, Allah ka tsawaita rayuwarmu cikin ayyukan alkhairi, in ka tashi karɓar mu Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ka karɓe mu kana mai yarda da mu, Allah ka yi mana albarka. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.